This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara da Dalol da kuma Niya FM. Kuna kuma iya saurara mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, Sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Jami'an kasar Somalia sun ce akalla mutane 18 ne aka kashe jiya Asabar a kasar a hare-haren bama-bamai daban-daban guda biyu waɗanda ake zaton 'yan ƙungiyar Al-Shabab ne suka kai. A harin farko sojoji 14 ne aka kashe, fiye da 20 kuma suka ji rauni a lokacin da 'yan yaƙin sa-kai suka tuka wata mota da ke dangare da nakiyoyi zuwa wani sansanin horar da sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen Afirka daga Kenya da kuma sojojin Somalia a birnin Kismayo mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar. Sansanin sojan yana cikin haraba jami'ar Kismayo, inda ake horar da sojoji a kan dabarun yakar 'yan tawaye. Ƙungiyar Al-Shabab ta yi ƙirarin cewa ita ake da alhakin kai harin a wata sanarwar da ta gabatar a gidan rediyonta ta Andulus, kuma ta yi ƙirarin cewa sojoji 100 ne aka kashe. To amma wani babban jami'in 'yan sanda a Kismayo, Kanal Muhammad Hassan, ya dage akan cewa sojoji 14 aka kashe, aka ji wa guda 9 rauni. Ya ce wasu da aka kwantara a asibiti sun ji mummunar rauni. Yanzu haka dai wani jami'in 'yan sanda mai suna Abdullah Osobin kuma ya ce hari na biyu an kai ne a Mogadishu, babban birnin kasar, inda aka kashe mutane 4 da raunana mutane 10. Ya ce bam ɗin da aka ɓoye cikin wata mota ya tashi ne kusa da wani ofishin 'yan sanda da kuma wani wuri inda waɗanda suka rasa matsuguni suke zaune. A can Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, kuma wani harin bom da aka kai wani asibiti jiya Asabar ya kashe mutane 12, ciki har da Amerika guda 3 'yan kwangila waɗanda suke wa ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO aiki a ƙasar. Mutane da dama sun ji rauni a tashin bom ɗin da ya ratsa har wata unguwa, ya lalata ko kuma ya kace-kace da motoci da dama. Ƙungiyar NATO bata bayyana sunayen 'yan kwangilan da aka kashe ba, amma ta ce nan take ɗaya daga cikinsu ya mutu, saura biyun kuma sun mutu ne a lokacin da ake musu jinya. Shaidun gani da ido sun ce harin ya auna kumban sojojin ƙasashen waje ne waɗanda suke wucewa a birnin Kabul a yayin da suke wuce asibitin. Nan da nan ofishin jakadancin Amurka da ke kusa ya busa jiniyarsa, yana wa mutane kashedi. Nan da nan kuma babu ƙungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. A hari na baya-bayan nan cikin munanan hare-hare da aka kai a wannan wata da suka kashe akalla mutane 50 da raunana ɗaruruwan mutane a birnin Kabul. Mayakan Taliban sun ce su ne suka kaddamar da yawancin hare-haren. Ƙungiyar Taliban dai ta ƙara ƙaimin hare-haren da take kaiwa bayan da sojojin Amurka da na ƙungiyar NATO suka kawo ƙarshen rawar da suke takawa wajen ƙoƙarin murƙushe ƙungiyar a ƙarshen shekara ta 2014. Ko da yake sojojin Amurka da na ƙungiyar NATO sun fice daga Afghanistan, har yanzu akwai kimanin sojoji 13,000 a ƙasar waɗanda suke horar da sojojin Afghanistan dabarun daƙile ayyukan ta'addanci. Jiya Asabar, dubban 'yan gudun hijira suka bi ta kan 'yan sandan Macedonia da ke ɗauke da kulake waɗanda suka yi ƙoƙarin hana su shiga ƙasar daga ƙasar Girka. 'Yan sanda sun harba gurnetin gile kuma mutane da dama sun ji rauni a arangamar da aka yi a kan iyaka. Jami'an tsaro sun sami nasarar tare ɗaruruwan 'yan gudun hijira, amma dubbansu, yawancinsu 'yan ƙasar Siriya, sun ratsa suka shiga yankin Macedonia bayan sun yi kwanaki suna zaune a filin Allah Ta'ala ba tare da samun ruwa ko abinci ko kuma wurin kwana ba. An fara hargitsin ne a lokacin da 'yan sanda suka yanke shawarar barin wasu 'yan gudun hijira masu ƙananan yara su wuce, sai waɗanda suke bayansu su ma suka yi ƙoƙarin kutsa kai. Sai kuma dubbai ciki har da mata riƙe da jarirai da kuma maza ɗauke da ƙananan yara suka yi amfani da damar suka yi ta gudu a filin da babu waya suka shiga yankin ƙasar ta Macedonia. Daga baya dai 'yan sanda sun samu damar shawo kan al'amarin suka hana kwararren 'yan gudun hijira bayan da suka yi mintoci 30 suna harba gurneti. A ranar Alhamis, ƙasar Macedonia ta ayyana dokar ta ɓaci kuma ta ba da umarni a rufe kan iyakokinta kada a bari 'yan gudun hijira su shiga. Yawancinsu suna acewa yaƙi kuma suna shiga ƙasar ne ta ƙasar Girka. Kusan mutane 2,000 ne ke tsallaka kan iyaka a kulli yomin a kan hanyarsu ta zuwa ƙasar Hungary da yankin ƙasashen Turai da babu iyaka. Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A nan Amurka, wata mai shari'a ta gwamnatin tarayya ta baiwa gwamnatin umarni cewa nan take ta sako yara 'yan gudun hijira da iyayensu mata da suke tsare da su a sansanonin tsare iyali. Wannan hukunci da alkali Dolly Gray ta yanke a wata kotun birnin Los Angeles a ranar Juma'a da daddare ya goyi bayan hukuncin da ta yanke a watan jiya cewa iyalan da ake tsare da su a waɗannan sansanoni tsare su ya keta ƙa'idar wato wata hukunci da aka yanke a 1997. Jiya Asabar, Pakistan ta dakatar da shawarwarin da take da ƙasar Indiya bayan da ƙasashen biyu suka samu saɓani a kan ajandar taron da an shirya cewa a yau Lahadi da kuma gobe Litinin, mai baiwa Indiya shawara a kan matakan tsaron cikin gida da takuran aikinsa na Pakistan za su tattauna a birnin Delhi na ƙasar Indiya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba.
Nagari na kowa.
Alhamdulillahi, yanzu in aka duba za a iske kwanaki ma naje amma ce tana tafsiri wannan azumin da ya wuce wanda abu ne sabo gaskiya gare mu, amma kuma ya kamata a ce wannan yana faruwa tun sadda muka fara addini.
Mataimakin shugaban jami'ar kimiyya da fasaha da ke birnin Alero a jihar Kebbi, Farfesa Bello Shehu Malami Akaji, makon jiya mun kawo muku rahoto kan sakamakon jarrabawar kammala sakandare. Wannan mako za mu ji abin da masana suke cewa kan abin da ya sa aka yi irin wannan wawar faduwar. Me ya sa ake fuskantar karancin malamai ne? Za mu ji ta bakin Farfesa Muhammad Junaidu. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Makon jiya mun kawo muku rahoton cewa fiye da kashi 60 cikin 100 na ɗalibai da suka zauna jarrabawar kammala karatun sakandare sun faɗi, kuma a daidai lokacin da ake sake nanata alƙaluma da suke nunin cewa akwai yara fiye da miliyan 10 da ba sa makaranta a Najeriya. Wannan alƙaluma an same su ne fa kamun ma rikicin Boko Haram ya yi kamari kamar haka. To, ko menene dalilin koma bayan da ake fuskanta a fuskar ilimi? Abdulwahab Muhammad ya tambayi ra'ayoyi kan wannan batu.
Da farko ga Malam Abdullahi Yalwa na kwalejin Kere-kere da ke Bauchi.
Zamani ya zo yanzu da harkar karatu wato a wurin ɗalibai ya koma bayan matuƙa, saboda yaduwan wato na'urori na zamani ya kasance yara sun koma wajen amfani da wato wayan hannu wajen karance-karance na ababe marasa tasiri da kallon fina-finai da sauran abubuwa wanda yake ɗauke wuntan lokutansu da ya kamata su yi amfani da shi wajen karance-karance na littattafansu da yin wasu abubuwa da zai inganta harkan karatunsu wanda za su gane har ashirinsu ne jarabawa zai yi tasirin da za su ci. Sannan alaƙa tsakanin makaranti da hukumomin da suke gabatar da jarabawa, musamman irin hukumar wato da suke gabatar da jarabawa na yammacin Afirka da sauransu, sai ka samu babu kyakkyawan alaƙa. Abin nufi a nan shi ne yawancin lokaci sai ka samu abin da ake koyarwa a makaranti daban, abin da ake zuwa a tambayi yara a lokacin gwaji daban.
To kenan ina mafita?
Mafita shine ya kamata mu sake zama ne mu duba jadawali da tsare-tsare. Iyaye su sa ido akan ƴaƴansu sosai da sosai mai kokari. Farfado da al'adar nan na karatu yadda yara za su rika daukar littattafai suna zuwa kuma ɗakunan karatu suna nazari.
Malam Yusuf Muhammad, jami'in ilimin yaƙi da jahilci a Bauchi, ga bayanin da yi.
Babu ainihin wato cikakken littattafai koyi wannan darasin. Yau in kana koyon alal misali kamar lissafi, yau kana koya wannan, gobe sai ga an sake kawo wani littafi na turancin, sai ga ya sabanin abin da ka sani shi a cewa wancan tsohon tsari ne. Yawwa, haka lissafin. Yawwa, tun daga gurin inda ake shirye inda da ai aikin da irin takamamman littattafai da za a amfani shi a makarantun, babu. Yau wannan ya buga wannan littafin, ba da tsaya a nemi ƙwararru masana su bi littafin su ga cin ya inganta a aiwatar da shi a makarantu ba, ko ayi ko ba aiwatar da shi ba, kawai sai a amfani da shi. Ana fara yi dan wani lokaci dan shekara daya biyu sai ga an canja ya wune bugo nasa littafin sai a sake karba na amfani da shi.
Malama Hadiza mai kula da dalibai ce a tsangayar Sa'adatu Rimi dake Bauchi.
Koyarwan ba a daukan malaman da suka dace. Ai da idan mutun ka'ida shine idan zaka yi koyar dole sai kana da ilimi akan bangaren education. To yanzu abin ya koma cewa zaka samu mutun ba ma education din ya karanta ba. Ya ji yayi degree dinsa ko NCE dinsa a wani fanni daban. Amma saboda babu aikin yi din karshe dole koyar wannan shine za a dauke shi. To kaga dole a samu matsala ta wannan tunda bai je makarantun koyarwa ya koyi abubuwan da ya dace ya koya ba. Dole idan yazo tafiyar da al'amura wajen koyarwa ya bambanta ga asalin wanda ya samu training na maganan koyarwa din. Dan ya kamata wajen daukan malaman nan ya kasance a daina maganan alfarma. Wanda ya dace a dauke shi, wanda bai dace ba a kai shi gurin da ya dace. Dan zaka samu mutum ne an san cewa bai da takaddan karatu na malanta din, amma saboda alfarma za a ce masa ya je ya nemo takadda. Saboda a dauke shi aiki ya kasance ya samu abin yi. To idan bai je ya nemo takaddan ƙarya ba, ina zai je ya samu ya tunda dama bai yi karatun ba. To saboda haka ya kamata da farko gaskiya wajen daukan aikin malantan nan gwamnati su ma su kula sosai, sannan malamai kuma su ma su tsaya su yi aikin su tsakani da Allah.
Shi ma Alhaji Hassanu malami ne dake kwalejin kimiyya da fasaha a jihar Bauchi.
Warin ga maka gaskiya, yanzu a halin da muke ciki a Najeriya, musamman ma arewacin Najeriya, ina tabbatar maka in ka samu malamai 100, wato ina nufin 100% in aka samu 98, wallahi ba wai dan suna shi'an kwarwa bane. Dan je ka dan taba ne daidai a samu wani aiki. Saboda haka muna kira ga gwamnati ta yi kokari a dawo da sabbin aikin kwarwa na teacher college din nan, a samu a inganta shi daga wajen a rinka tarbiyyar da yara. In an yi haka za a magance sosai sosai na karancin kwararrun malamai kuma masu. Zan iya tuna a 90s wallahi a Japan kaga su ne da su kware ta sun yi nisa wajen kira the most highly paid civil servant a company ba shi dama mun ne ke fitar da mutane safiyar mun nan babu albashi mai kyau ba a biya da wuri.
Saura da me ilimi garkuwa ce ta dan adam. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
An ambaci karancin malamai a zaman ɗaya daga cikin dalilai da suke janyo koma bayan ilimi a Najeriya. Tsohon shugaban hukumar kula da kwalejojin ilimi ta ƙasa Farfesa Muhammad Ibn Junaid ya yi magana kan dalilai da suke janyo karancin malamai a hira da yi da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa.
Inda sa malamai ba su isa ba har yanzu saboda lokacin da ake faɗaɗa ilimin primary da na secondary ba a tunanin a za a samu malaman da za su koyar a waɗannan makarantun ne. Abin da ake samu gaba shi ne a yawaita yawan makarantun ne da yawan ɗalibai da aka ɗauka don su yi karatu a waɗannan makarantun ne. Sai bayan an yi wannan ne ake tunanin na za a samu. Shi yasa in ka duba tun daga 1976 lokacin da aka fara faɗaɗa ilimin primary a wannan ƙasar an samu ƙarancin malamai a waɗannan makarantun ne, wanda shi ya sa ma aka zo ana ɗauka waɗanda ba ƙwararru ba ana sawa don su koyar da yaran da aka sa a makarantun ne. Kuma wannan shi ya sa aka samu taɓarɓarewar ilimi a wannan ƙasa ta mu.
Farfesa, ana ta ɓullo da shirye-shirye makamantan wannan a baya wanda har yanzu ba a daina ba. Kwalliya ce ba ta biya kuɗin sabulu ko koya dai abin yake.
Inda sa hakanan ke faruwa ko hakanan ɗin ta faru shi ne da idan aka fito da tsare-tsare sai a ba waɗanda ake ganin za su amfana da shi a ce gashi nan ku je ku yi, sai a bar su kawai a samu su yi. Idan aka bi wannan mataki ba za a kai ga abin da ake. Amma a halin yanzu abin da ita hukuma ke kula da kwalejoji na horar da malamai ta doka shine ta yi sabon tsari kuma ba za ta bar shi hannun kwalejoji kawai yadda suka ga dama ba. Ta fito tana hada hannu da gwiwa da su kwalejojin don ta ga cewa lalle an tafiyar da waɗannan tsare-tsare.
Dr. Maigara Abdu shine shugaban kwalejin ilimi ta Isa Keta da ke Dutsen Ma a cikin jihar ta Katsina. Ya ce su kansu suna da ƙarancin malamai da za su koyar da masu neman dubarun koyarwar.
A gaskiya akwai shawarorin da muke ganin ci za a bada waɗanda kuma insha Allah in an yi amfani da su muna ga cewa za a samu ci gaba ta fannin ilimi musamman ta fannin ilimin koyarwa wanda mu shi sha mana kai na farko kai ƙarancin malaman ma malamai waɗanda za su koyar da malamai wato wanda za su koyar da waɗanda ke NCE to ko anan din ma muna da ƙarancin su gaskiya malaman da koyarwa din zaka ga bai isa su rika ana overworking din su misali yawa so in an samu yau ana cika musu ayyuka yawa to kaga ba dole su bada aiki mai inganci ba in aiki ya yawa ana dai kenan. Na biyu kuma muna da matsalolin da cewa wato za a yi anan a cikin malaman mu zaka train malami yayi PhD ko yayi masters degree na biyu ko na uku kenan to sai kaga sun bari kuma muna losing malamai ma wajen ain training din su koda na NCE din wato an koyar da su fannin ilimi amma kuma su bari
haka akwai malamai da yawa din waɗanda to su koyar ba saboda ba su da ƙarancin takardar da ya kamata a koya a doka ta ƙasa shi ita ce NCE to akwai masu diploma ta fanni kuma suna koyarwa da yawa to a isa kai ta muna nan da program da muka yi designing yanzu wanda zamu upgrading waɗannan malaman mu kawo su cikin shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi mu tabbatar sun koyi abin da ya kamata su koya na fannin koyarwa yadda abin da suka rasa na ko general subject matters din su ko kuma methodology wanda ba su samu ba lokacin da suke diploma to yanzu sai yawa sai mu upgrading din su dan su ma su samu wannan takarda ta NCE wanda zai tabbatar da cewa duk malaman to sun comply da wannan requirement na federal government na cewa sai mai NCE zai koyar to in an yi haka ina ga za a samu ci gaba kwarai da gaske.
Dr. Hausa suka ce in jambu ya yi yawa baya jin mai a yadda muke jin hasashen cewa da kamar masu hannu da shuni ko manyan mutane na kasar nan sun yi karatu ba tare da sai sun kwaban su ba ganin su ma akwai ko wani kira da za ka yi ko akwai tara da su taka su su taimaka domin dai wannan abu ya haɓaka ba lallai sai gwamnati ba.
Gaskiya ne kuma a wurare da dama wato ilimi yana da tsada kwarai da ba a barin ma gwamnati su kaɗai su yi to anan gaskiya ni ban ga mutane din suna da wannan himma sosai ba amma da za su yi haka din su shigo su sani cewa yaran nan da yaran mu ne maza da mata makarantun nan gwamnati ba ta iyawa ta kaɗai dole a riƙa tallafa mata.
Farfesa Yusuf Haruna Kafur shine shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman da ke Katsina ya ce sai an cire son rai mudin in ana so a cimma wannan nasara.
To wannan harka dai ta ilimi harka ce mai muhimmanci a kowace ƙasa. Kowace ƙasa take so ta ci gaba sai ta ba wa ilimi muhimmanci ba dan kadan ba. Kuma shi harkokin ba wa ilimi muhimmanci sai an cire son rai a kowane mataki tun daga mataki na karaman makaranta ta primary har zuwa secondary har zuwa na share fagen shiga jami'o'i da kuma su kansu jami'o'in. Cire son rai shine a bincika a ga cewa yaran da suka cancanta su samu guraben nan su shiga makarantun nan su aka dauka sannan kuma malaman da suka dace su koyar musu ba dan mutun na dan wani ko yar wani ko kuma matar wani yasa za a dauke shi ba a dauka dan cancancewa eh lallai yayi karatun da ya dace da ake bukata a wannan matakin a ita primary ne ko secondary ko kuma jami'a to in aka cire wannan saran aka koma baya ka duba yadda da aka yi tun lokacin shigowar colonial masters su suna dauka ne based on waye ne ya cancanci ya shiga makaranta kuma waye ne ya cancanci ya shiga yayi malam
Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Wannan matsala ta koma bayan ilimi kamar yadda masana suka sha nana ta fi tsanani a arewacin Najeriya kuma babu rukuni da lamarin ya fi shafa kamar mata. Maryamatu Muhammad ta nemi jin ta bakin mataimakin shugaban jami'ar kimiyya da fasaha da ke birnin Alero a jihar Kebbi Farfesa Bello Shehu Malami kan dalilai da suke hana ci gaban ilimin mata a sassan Najeriya.
Akwai gaskiya matsala ta al'ada inda dori ana ganin cewa ita mace abinda daya aikinta ta zauna ta yi abinci shikenan an gama da kuma sauran hidimomi na gida. To abinda zan jawo hankali a nan ko a cikin hidimomin gida ai ana neman hikima don haka ilimi wajibi ne ko a gudanar da waɗannan al'amura da mata ke gudanarwa na gida a can-can da in muka duba za mu ga cewa ko matan limammai ma liman zai zo garka ya ba yara ilimi ya ba wasu al'umma ilimi amma matar sa nan cikin gida ba ta da ilimin kuma ba ruwan shi don yana ganin a wakila ba dole na gare ta ba ko kuma ita ba ta bukata to ba haka bane ilimi da na waje da na gida wajibi ne don shi na gaskiya za mu ce an samu ci gaba gwargwado a baya-bayan nan da yake wasu kungiyoyi na addini sun fadakar da al'umma na bukatar ilimi na mata da maza alhamdulillahi yanzu in aka duba za a iske kwanaki ma naje amace tana tafsiri wannan azumin da ya wuce wanda abu ne sabo gaskiya gare mu amma kuma ya kamata a ce wannan yana faruwa tun sadda muka fara addini ya zamana akwai gwagwarmaya tsakanin mata da maza zuwa yin tafsir to alhamdulillahi bana naji mace na tafsiri ana ja mata aya tana fassarawa kaman yanda maza ke yi muna fatar nan gaba kila shekara 5 zuwa 10 in misali malamai 20 ke tafsir misali a jihar Kebbi zamu iske 10 maza 10 mata saboda wannan shi zai sa tafsir yayi tasiri ga al'umma mata da maza kowa an fadakar da shi saboda abinda a ohanin wannan mace ita dai ta san mace duk wanda namiji ka ganin ya san mata to insha Allah mata sun yi sanin kansu bisa ga yadda maza suka san su duk da yadda mata suka san maza to maza sun yi su sanin wa junan su bisa ga yadda mata suka san su don haka ya shi dai yana sa kowa da mata da maza yana da kyau a ce suna bada gudunmuwar su wurin yin wa'azi saboda kowa zai iya zakulo matsalar dan uwancin sa don a samu maslaha
wane irin kira zaka yi wa iyaye jama'ar jihar Kebbi musamman masu hannu da shuni da su tallafawa gwamnati domin ci gaban ilimin al'umma
nan ma a gaskiya ya kamata al'umma su fadaka a yanzu a duk duniya har ma kasashen da suka ci gaba tsakani da Allah ba wai gwamnati dai ke daukan nauyin ilimi ba asali ma kasashen da suka ci gaba wa'anda ba gwamnati ba sun yi tallafawa ilimin al'umma bisa ga gwamnati zan iya bada misali yanzu akwai wanda aka sani mai kudin nan dan America da ake kira Bill Gates to a gaskiya abin da ya kashewa wurin gudanar da ilimin ƴaƴan talakawa a America yayi abin da jihar Kebbi ke kashewa a shekara to haka kuma yake ba wai shi kadai bane akwai irin su da dama a cikin America haka ake a Ingila haka ake a Faransa haka ake a duk sauran kasashen da suka ci gaba duniya to gaskiya mu ma in dai muna son mu kai ga korin ci gaba da su suka ci to sai kowa ya bada gudunmuwar sa da masu kudi da iyaye da gwamnatin kowa na da gudunmuwar da zai bayar su ma yaran da ake karantarwa suna da tasu gudunmuwa da za su bayar a nan na sani akwai al'adunmu wa'anda ke tauye mu zuwa ga bada gudunmuwa ba wai ga ilimi ba ga abubuwa da dama a gaskiya rar da nake ni har yau ban taba jin zakkan mace ba ban taba jin an hadi gidan rediyo mace ta fitar da zakka ba kuma ba mai iya cewa wai jihar Kebbi misali babu mace da adda kuɗin da suka kai nisabin zakka amma har yau ba a taba hadi ba so anan ya nuna cewa kenan ba wai ga al'amarin ilimi kawai ba ko ga al'amarin addini mu zaka iske akwai kasawa ga al'umma har dai wani bangare na al'umma mata da maza ya kamata a ce kowa ya bada gudunmuwar sa ta wurin tallafawa gwamnati don gudanar da ilimi mata sukan kashe akasarin dukiyar su wurin biki amma kuma sun yi kuri da yaya idan sun ka zama abin kwarai idan suka samu ilimin duk mu da muka yi ilimin mun san yadda uwayenmu mata ke jin mu yayin da uyayenmu maza yanda suke kuri da mu yayin da uyayenmu maza yanda suka ganin duk abin da a gare mu sun yi iko da shi bisa ga iyayenmu maza to in haka ne ya kamata a ce ashe gudunmuwar su wurin ilmantar da yaya tafi yanda take a yanzu a gaskiya abin nan da suka kashewa wurin biki
ya kamata su karkata su rinka kashe shi wurin gudanar da ilimin ƴaƴansu. A sanne muke akasari zaka iske ham misali waɗanda suka dan wadata cikin al'umma kan 200 sai a koro dan su daga makarantar allo kan 200 wata kwana 30 wanda kaga ai ya kamata a ce daidai da matar sana'a biya ma ƴaƴan su 200 na karatun amma sai ke iske za a yi sakaci har akai ga sai an koro su ba a biya ba. Don haka ina kira ga iyaye cewa gaskiya idan muna son mu bada tamu gudunmuwa wurin zamantakewa ta duniya a halin yanzu to gaskiya sai mun canza al'adunmu sai mun bada tamu gudunmuwa wurin gudanar da ilimin ƴaƴanmu. Dan abinda duk aggare ki ko aggare ka kada ka ji ciwo ka fitar ka biya yaro guda in ilimin sai inganta zaka iske zai doki duk garin ma
ilimi dan kowa ilmantar da yaya mata
ilimi dan kowa ilmantar da yaya mata
maza iyaye har mata gyara tarbiyya sai makaranta tura yara makaranta gunsu shi ya zamba bangata tallana sa sangarta sangarta yin karatu ko nagarta wadansu yau sun shashanta talla-talla sai kwasar cuta.
Masu aro da wannan rahoto Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Kibahi Radio Dodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Da sahabu da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Jami'an ƙasar Somalia sun ce akalla mutane 18 ne aka kashe jiya Asabar a ƙasar a hare-haren bama-bamai daban-daban guda biyu waɗanda ake zaton 'yan tawayen ƙungiyar Al-Shabab ne suka kai. A harin farko sojoji 14 ne aka kashe fiye da 20 kuma suka ji rauni a lokacin da 'yan yakin sa kai suka tuka wata mota da ke dankare da nakiyoyi zuwa wani sansanin horar da sojojin kiyaye zaman lafiya na kungiyar kasashen Afrika daga Kenya da kuma Somalia a birnin Kismayo mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin kasar. A can Kabul babban birnin kasar Afghanistan kuma wani harin bam da aka kai asibiti jiya Asabar ya kashe mutane 12 ciki har da Amerika guda 3 'yan kwangila waɗanda suke wa kungiyar kawancen tsaro ta NATO aiki a kasar. Mutane da dama sun ji rauni a tashin bam ɗin da ya ratsa har wata unguwa ya lalata ko kuma ya kaca-kaca da wasu motoci da dama. Jiya Asabar ne kuma dubban 'yan gudun hijira suka bi ta kan 'yan sandan Macedonia da ke ɗauke da kulake waɗanda suka yi ƙoƙarin hana su shiga ƙasar daga ƙasar Girka. 'Yan sanda sun harba gurnetin giri kuma mutane da dama sun ji rauni a arangama da aka yi a kan iyaka.
To, madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahi Radio Dodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyarmu na yau Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.